daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma su yi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Baba Yakubu Makeri, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi fiye da kima kan 'yan Shi'a masu zanga-zanga a Abuja. A jihar Neja kuma malaman kwaleji ne suka tsunduma yajin aikin sai ba ta gani. Haka kuma za ku ji kungiyar 'yan jarida mata ta shirya wa mata bita don faɗakar da su illar cutar daji wato kansa. Daga nan kuma Maryam Dauda za ta shigo mana da shirinta na kallabi tsakanin rawuna. Sai kuma wato shirin jaridun Amurka da kuma wasu ra'ayi da kuma su rukke kurakuna ajiye mana ta waya, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara gangami akan yunkurinsa na soke dokar da take baiwa yaran da aka haifa a nan Amurka 'yancin zama 'yan ƙasa, yayin da dubban bakin haure suke ƙarasowa a hankali zuwa iyakar kudancin Amurka. Da yake jawabi a wurin taron gangamin siyasa a yammacin shekaran jiya Laraba kafin zaben rabin wa'adi na mako mai zuwa, Trump ya yi ƙoƙarin neman goyon bayan jama'a akan shawaran da ya yanke na wato kashe dokar 'yanci zama ɗan ƙasa kenan ta haihuwa. Ya ce a cikin ɗan lokaci idan sun shigo ƙasar mu sai kaga 'ya'yan ɗaruruwan bakin haure da ba su da izinin zama ƙasar sun zama 'yan ƙasa kai tsaye saboda wannan dokar mara ma'ana, kuma nan take sai su samu daman cin kowane amfani da duk wani ba'amarke zai iya samu na biliyoyin dala a duk lokaci ko kuma a duk shekara. Trump ya kuma ce zai aika da sojoji 15,000 akan iyakar kasar da Mexico domin hana ayarin bakin hauren daga tsakiyar nahiyar Amurka wanda suke niyyar shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba shiga. Trump ya bayyana bakin haure a matsayin mutanen da ya kamata a ji tsoronsu, ko da yake akasarin bakin haure sun ce suna zuwa nan Amurka ne saboda su guje wa tashin hankali kuma su samu rayuwa mai inganci da ba su samu a kasar su. An fitar da wani sabon shirin wasan kwaikwayo na haɗin gwiwa tsakanin hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi masu gudanar da ayyukan bakin haure da safaran mutane a Najeriya akan yadda za a faɗakar da mutane daga yin balaguro mai cike da haɗari zuwa Turai. Za a watsa shirin ne na kwaikwayon wanda aka shirya a cikin salon Turanci na Ingilishi ko kuma Broken da Yarbanci da kuma wasu harsunan jihohin Najeriya guda shida.
Speed FM, first pigeon station for Edo State. We lead, others follow.
A jihar Edo yana cikin gidajen rediyon da za su watsa wannan shiri mai take a Broad Matter ko kuma batun Turai a Hausance, a shirin da aka yi kashi 13 akan balaguro ba bisa ka'ida ba. Kana kuma za a rika ba masu sauraro dama su kira ta waya kai tsaye su shiga shirin domin ba da albarkacin bakin su da kuma labari da suka sani akan wannan batun. Duk da hadarin tafiyar, mai magana da yawun hukumar bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya Joel Mindman ya ce wannan balaguron na ƙara samun habaka. Ya faɗa wa muryar Amurka cewa hotuna da labarun farfaganda da ake ɗorawa akan shafukan sada zumunta suna nuna akwai rayuwa mai kyau a Turai, lamarin da ke yaudaran bakin haure daga Afirka ta Yamma suna gwada wannan tafiyar. Ma'aikata na kamfanin Google a faɗin duniya sun yajin aiki domin ƙalubalantar yadda kamfanin ke kula da batun neman yin lalata da mata, wannan yaji aiki ne na gama gari da ma'aikatan suke yi a fadin duniya daga Singapore zuwa Dublin da Sao Paulo da Brazil da kuma Praia sai kuma Oklahoma ma'aikatan Google sun fice daga ofishin su domin kalubalantar yadda katafarin kamfanin yanar gizon ya nuna wariya a kan batun neman lalata da mata sun kuma bayyana matukar damuwar su akan wurin aikin kamfanin a San Francisco inda Google yake da ofisoshi da dama daruruwa na ma'aikatan kamfanin sun taru a babban kasuwar zamani inda suka yi jawabi kan suka rike kwalaye masu rubutu da dama wani daga ciki na cewa na kai kara amma an kara mishi girma ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC Amurka tana kira ga Saudi Arabia ta yi kokari ta gano gawar dan jarida dan da aka kashe Jamal Khashoggi kuma ta mika shi ga iyalansa tare da bata lokaci ba an kashe Khashoggi ne a lokacin da ya shiga ofishin jakadancin Saudiya Istanbul a watan da ya gabata a cewar wani mai bincike na musamman daga Turkiya yanzu ba a gano gawar ba ko da yake dai a cikin watan jiya ɗan sandan Turkiya sun gudanar da bincike
Babu ya kuma kirke ne karantu ma labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to bari mu bude taskarar hoton namu daga babban birnin tarayya Abuja inda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kan ƴan Shi'a masu zanga-zanga. Sale Shehu Ashaka gare ka.
Kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta zargi sojojin Najeriya da amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan ƴan kungiyar Shi'a mabiya Ibrahim Al-Zazzagi a lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja. Isa Sunusi shine jami'in labarin kungiyar a Najeriya.
Binciken da muka yi ya nuna cewa yanzu an kashe mabiya Shi'a mutum 45 a rana guda kacal an kashe mutum 39 kuma abu mafi ban takaici shine cewa sojoji da ƴan sanda da suka zo suna tunkarar waɗannan mutane ba wai suna tunkarar su ne domin su tabbatar da cewa komai ya tafi lafiya ba a suna tunkarar su ne kawai kai tsaye da manufar kashe su wannan abu ne da bai dace ba ya saba wa tsarin mulkin Najeriya ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa
rundunar sojin Najeriya ta zargi ƴan Shi'a da neman kwace bataliyar soja dake gadi mashigar birnin ta bangaren gabas wanda hakan ne ya jawo akasin da bayyana cewa ƴan sanda ne ke da haƙƙin kare cikin gari
Are we not aware that this movement is supported by Iran? What they are doing, they have a lot of money to do it. So do you have a country
wannan fa kungiya ce dake samun marabaya daga Iran kuma tana samun makudan kudi daga wajen Iran din don haka idan ba a dau mataki akan ta ba za ta iya fin Boko Haram hatsari inji mukaddashin jami'in labarin rundunar tsaron Najeriya Brigadier General John Agib duk da haka Isa Sunusi na Amnesty International ya ce abun kunya ne matakin da sojojin suka dauka kan fararen hula
ya kamata ne hukumomin tsaron Najeriya su sani cewa duniya ta canza abubuwan da suke yi abun kunya ne duk duniya idan aka kalla kimar su da mutuncin su yana ci gaba da zubewa domin bai kamata ba mutanen da suka fito suna bayyana ra'ayin su ba tare da sun dau makami ba su yi kokarin su kashe wani ba a dau bindiga ana kashe su wannan ko dabba bai kamata a yi mata haka ba sannan kuma mun gano cewa abin takeicin ma shine hukumomin Najeriya a wannan karan sun yi amfani da manyan bindigogi waɗanda ko a fagen yaki sai takure ake amfani da su wato machine gun kenan wajen tunkarar waɗannan mutane wannan abin takeici ne domin a daga cikin waɗanda aka fi abin nan ya fi shafa akwai mata da kananan yara da kuma waɗanda suke ma na ƙasa su ne
ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya buƙaci gwamnati da ta gudanar da bincike don gano hakikanin abin da ya faru Sale Shehu Ashaka, Murya Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale Shehu Ashaka, a can jihar Neja kuma malaman kwaleji ne suka shiga yajin aikin sai ba ta gani domin rashin biya musu bukatunsu da gwamnatin jihar ta yi alkawarin yi a baya. Ga Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton.
A yanzu haka dai malamai da ma'aikatan makarantun gaba da sakandare a jihar Niger sun tsunduma wani yajin aiki har sai abinda hali yayi daga ranar Alhamis dinnan Makarantun da suka auka cikin wannan yajin aiki dai sun hada da kwalejin ilimi da fasaha da kuma kwalejin horon malamai sannan da kwalejin koyon aikin gona da kuma kwalejojin koyon sha'anin kiwon lafiya da dukkanin su mallakar gwamnatin jihar Niger ne. Masu yajin aikin dai sun ce gwamnatin jihar Niger ta gaza wajen biya masu bukatunsu da suka hada da na samar da kayayyakin aiki a makarantun da ma inganta azuzuwa ko kuma gine-gine a makarantun da kyautata albashinsu da suka hada da na karin girma kamar yadda wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin makarantun suka bayyana a wani taron manema labarai.
Ni ne Adamu Aliu Zakari, Chairman Committee of Union of Niger State on Tertiary Institution. Ire-iren wa'annan makarantun da muke da su a jaha-jaha haka akwai su a federal. Don wa'annan batun salari ya sa suna guje mana suna koma wurarekin da za a biya su da kyau.
Albashin ku yayi kasa.
Albashin mu yayi kasa bisa ga ƴan uwanmu.
Wannan yaji aikin kun dibe wa'adi ne ko ko me matsayin shi?
Ai da mun najin dindin ne mun janye ne wancan lokacin da su muka shiga wannan agreement to mun janye lokacin nan mu tausaya ma gwamnati an zo an waye gari su ba mu abin nan ina matsaya zai kasance tsakanin mu da gwamnati an koma ana a'a ba za a yadda ba.
Nana Baba Haruna daga college horar da malaman makaranta kenan mina in fa ba a cika alƙawarin da aka yi mana akan yarjejeniya ba ita gwamnati ta sawa hannu to shine muke bi saboda yanzu kaga ana maganar sabon ma alba.
To kungiyar kwadagon jihar Niger dai ta ce ta goyi bayan yajin aikin, inji shugaban kungiyar kwadagon jihar Niger Comrade Yahaya Idris Indaku. Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokarin shawo kan matsalolin da suka addabi manyan makarantun gaba da sakandaren na jihar Niger. Inji babban sakatari a ma'aikatar ilimi mai zurfi a jihar Niger Alhaji Yakubu Muhammad Bello. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kungiyar kwadagon Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya ke tafka takaddama akan batun karin albashi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari. Kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta gudanar wa mata wani taron bita domin ilmantar da su kan illar cutar daji kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal.
Kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta shirya wa mata wata bita domin fadakar da su a game da illar cutar daji wato kansa. Uwar gida Fatima Bello ce shugabar kungiyar 'yan jarida mata a jihar Ekiti ta jagoranci taron fadakarwar.
The purpose for this program is that we don't want cancer to shorten the life of women.
Uwar gida Fatima Bello ta ce makasudin wannan taron bita shine saboda ba mu san cutar daji wato kansa da gurgunta rayuwar mata. Ce kungiyar 'yan jarida mata ta Najeriya za ta ci gaba da yin taruruka don ilmantar da mata a game da hadarin kansa ta yadda za su kula da kansu a cikin lokaci kafin cutar ta azzara. Wani kwararren likita na asibitin koyarwa da ke birnin Ado Ekiti, Dr. Fayos Adeyojo, ya halarci taron ya ce babban kandagarki ga cutar kansa shine a gano ta da wuri. Dr. Fayos Adeyojo ya kara da cewa da zaran aka gano cutar daji da wuri kamar an yi kusa warkar da cutar ne. Mrs. Ogo Oluwa Ojo tana daya daga cikin waɗanda na halarci taron bitar.
With the little lecture we had here today and it's going to help us to know what is really really strong with our health.
Mrs. Ogo Oluwa Ojo tace a game da abin da ta jiya a game da kansa zai taimaka musu su inganta lafiyar su kuma su san matakan da za su dauka don kaucewa kamuwa da cutar ta kansa. Mata daga sassa da dama a jihar Ekiti sun halarci wurin taron bitar. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa.
To kuwa gaida Hassan Umar Tambul yanzu dai anan fasa da wannan waka kafin mu kai ga shirin mu na gaba. Kake Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa da ma duniya baki daya. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa ƙarfe 3:17 na dare ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dr. Maryam Sani Ado. A wata hira da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, likitar ta ba da dan takaitaccen tarihin rayuwarta. Ta kuma ce babban burinta a yanzu shine ta zama ƙwararriyar likita mai ba da shawarwari da ake kira consultant da Turanci. Ga da yadda hirarsa ta kasance.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau kuna magana da Dr. Maryam Sani Ado, likita da asibitin Malam Aminu Kano dake Kano, Nigeria.
Wani sashi?
Sashen Radiology Department, ma'ana inda ake scanning da su hoto X-ray.
To a takaice ba mu labari ki aina ka da ke.
To ni Maryam Ado an haife ni a Kano da take Nigeria, sannan kuma nayi makaranta a Sankori International School na Nai Primary School, daga nan na ci gaba na je Salwi Secondary School a Nai Secondary School ina, sai kuma nayi Bayero University Kano inda na karanci medicine.
Shi medicine din ko ne kike so ki karanta kenan?
Eh, dama shi nake so na karanta, baba na likita ne, so tun ina karama abin yana burge ni, ina so in zama likita, so shine.
Tashin farko kika samu ko sai da aka kin yi post UME da jam?
Alhamdulillah, lokacin mu ba a post UME, ina yin jam first attempt, sai Allah ya taimake ni sai na ci, sai na fara immediately.
To da aka fara karatu, akan hanya an yi tuntuɓe ko ya
to Alhamdulillah, Allah mun gode maka gaskiya ba wani tuntube da za a ce saboda maybe abin da nake tunani akwai interest. So interest din shi yake sa nake ganin duk wata wahala ba wahala ba. Duk abin da kake da interest zuwa wahala shi zai zaka yi babu wahala. Amma in ka ci zarabawa dai sai kake manta wahala.
Eh akan ce karatun likitanci yana da dan wahala. Ke bai maki wahala.
A'a wahala kan tabbas daban yake da sauran karatu saboda wasu za su je biki, za su je suna, za su je taro kai kan ana hakuri maka. Duk ba a yi da kai a'a sai dai dai ku sai kuna hutu. Kuma hutun ku ba shi da yawa a duka session din ku so hutun ba yawa
to banda wannan shi akwai wasu irin wani kalubale da kika
gaskiya banda wannan ni kan babu wani kalubale saboda lokacin ba yaya babu mai gida su ban yi aure ba sai da na gama
mai sai ke gama
sai da na gama mai sun tuka nan aure
to bayan aure bayan kin gama karatu kin fara aiki shi ma a langwaye ba sai
alhamdulillah babu matsala duka dai abin nan gaskiya abin nan addu'a ne wallahi in kana addu'a zaka ga matsala ba ni kan alhamdulillah tsakanin da ubangiji sai godiya Allah ya sani ina yin addu'a ina roƙon shi sauƙaƙa min to kuma alhamdulillah ina ganin
ya mu'amala tsakanin ku da nasu sun dole za ku yi mu'amala
eh tabbas
suka rena
eh mu gurumu da yake radiology department ne ba mu da matsala da nurse saboda ba mu kwantar da mutane
so kwantar da su amma ana zuwa a scan
so alakan mu da nurse ba ta da yawa muna da nurse din amma kuma haduwar mu da su ba ta da yawa da za a yi ta rige ma ba kamar inda za a kwantar da su mu ce su kula da su ba su kula mana da su
yanzu ina gudun miki bayan an gama karatu ana zuwa su miki da sauransu
a yanzu ka alhamdulillah duk da dai yanzu ma kana aiki kana ci gaba da karatu ne saboda akwai eh zaka specialize a ba huta ba tukun zaka specialize
radiology
a rida Aisha sa so wannan na dauka wannan radiology ne is a specialty na medicine so na dauke shi ne ina specializing ana so still ana karatu ana zuwa jarabawa so amma dai kafi samun time din yin abubuwa ba kamar kafin ka zama likita ba babban buri na yanzu in zama consultant yanzu a yanda nake
da yanzu karatun nan za a tafi ba za a huta ba sai
an kusa a kare shi insha Allah zuwa shekara da zamu shiga za a gama in Allah ya yarda
banda yake ci ke sai ina kuma ake aiki tun da likitocin nan
akwai amurta
sai
sun cika lalama ba okay okay wai ni ke nake nufi a to ni kam saboda mace sai gaskiya amina kano fare nake yi
na cikin ce mutum la yanzu
na dauka kina nufin inda ake aiki binda likitoci
ba a wani private clinic
a gaskiya da dai nayi amikiyo amma na dena
me yasa aka dena
saboda na ga ban da time sosai ina takura kaina
wani irin shawara zaki ba mata kan ma akan ilimi
to gaskiya mata mu tashi tsaye wallahi in kina da ilimin ki baki da matsala sai kawai shine abin zan yi sa in kina da ilimi baki da matsala ta ko ina so ilimin abin nema ne a tashi medicine din ma in shi ake so kar ku tsorata da wahala duk wani abu in ka ga ya Allah mai sauki ne saboda haka zai zo da sauki da Allah a dake da neman ilimin na ƴaƴan mu taimaka musu su abin da ya kamata iyayen mu Allah ya saka musu da alkai su ne jugo suna taimakon mu masu yanzu ma mai gida Allah ya saka musu da alkai so mu tashi mu ta addu'a muna cewa iyayen mu muna so mi za su taimaka mana manzajen mu su ma Allah ya daura akan su ta taimaka mana zamu ga komai ya zo da sauki zama a gidan nan ba shine ba
masu sauraro anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Baraka Bashir da ta yi wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
kuma da lagai da Maryam yanzu kuma ga Daula Salim da shirin jaridan Amurka
shirin jaridan Amurka a cikin shirin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post inda aka rubuta labarin kalaman da shugaban Amurka Donald Trump yayi game da sauye dokokin da suka shafi ƴancin zama ɗan ƙasa ga jarirran da aka haifa a Amurka. Wannan ya janyo wata irin gagarumar siyasa a tsakanin ƴan siyasa da sauran masu faɗa a ji a ƙasar. A ranar Laraban wannan makon ne shugaba Trump ya sake nanata cewa dokar da take baiwa ƴaƴan makin haure da akan haifa a Amurka damar zama Amurkawa doka ce da ya kamata a canja ta. Saboda asarar miliyoyin dalolin da take janyo wa kasar kuma ba ta yin adalci ga haifaffun ƴan kasar na asali shugaban ya kara da cewa a duk fadin duniya Amurka ce kawai take baiwa mutane damar zama ƴan kasar ta dan kawai an haife su a cikin ta har ya nuna cewa wasu kasashe kamar su Australia, Britania, Faransa da India da kuma Ireland duk sun canja irin wannan dokokin sai dai kuma manyan jigogin siyasa na Amurka da dama ciki har da kakakin majalisar wakilai Paul Ryan duk sun bayyana adawar su da wannan matakin da Trump ke so ya dauka. Yanzu sai mu leka jaridar Express ta Maryland inda aka wallafa labarin wasu ƴan caca su 11 da suka yi wa kansu lakabi da Awesome 11 inda suka kwashe dala Amurka miliyan 1 a wata babbar caca garin jihar Virginia. Ɗaya daga cikin su mai suna Gen Kim dan Alintin wanda shine ke saya masa ticket a kowane mako kuma wasu daga cikin su sun kasance abokanai tun shekaru 40 da suka wuce. Yanzu haka sun shirya yadda za su raba kudaden a tsakanin su. Sai daga ƙarshe bari mu je jaridar Richmond Times ta Virginia inda aka rubuta labarin wasu ƴan mata su biyu ya da kanwa da aka gagawar su a wani teku na birnin New York a wannan makon bayan an dade ana neman su. Matan dai ƴan asalin ƙasar Saudi Arabia ne kuma mazaunan jihar Virginia. Ɗaya daga ciki ƴar shekaru 22 mai suna Rotana Fari, ɗaya kuma ƴar shekaru 16 mai suna Tala Fari. Har yanzu dai ƴan sanda na kan binciken gano yadda aka yi suka mutu da yadda aka tsinci gawarsu a tekun birnin New York bayan a garin Virginia suke zaune da iyayensu. Ofishin jakadancin Saudi Arabia da ƴan sandan Amurka na aiki hannu da hannu domin yin bincike akan wannan lamarin. Sharhin jaridun Amurka ku saurara na wannan makon, Dauda Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gaida Daula, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu rayu da kuma sauraron kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOE, sunana Alhaji Umar Danbara, Chief Grader Operator Ministry of Work, Jami State Nigeria. Don Allah BOE ku isa na wannan sako ga mutanen Zamfara. Sun shaida ma duniya cewa za su yi shari'a da Alkur'ani mai girma. Sun yi wasa da Alkur'ani wanda ma a jiya koran cewa za a yi shari'a musulunci a Zamfara, to ran da ya auri karamar yarinya ya shige Abuja ba ko majin duniya ce ba, duk da gefen da gare ya ake shi to Alkur'ani ba a wasa da shi.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Sani na kungiyar da ke da zaman kuma ta dabi da ta rabu ta rin Nigeria. Ta san da wannan sado da ƴan Boko Haram da suka kuma kwace amfanin gonan mutane a yankin jihar Adamawa ko ma kasa masu noma a kamata gwamnati ta ɗauki wani mataki na gaggawa a kai jami'an tsaro waɗannan wurare da aka ga manoma su yi noma domin su amfani gonan su kwace a kan kasa. Ko fatan jami'an tsaron mu za su kawo ƙarshen wannan lamari na ɗan ƙasa a faɗin Najeriya da su ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da magana Umar Kishito da Sabo Umar Kishito. A hakika jama'ar da fakin haure ko an da suke kokarin shiga Amerika da kuma fakin haure da ke kokarin barin kasashen su na Afirka saboda dalilai da yawa san ita wannan dokon koma baya ne kashe masu tasowa. Saboda yau da ya kaga an ce wani daga Birtaniya ko daga Amerika yana so ya ji kokarin haure su na Nigeria.
Toma da la yanzu kuma ga babba ya da mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Afghanistan tana cikin wata fuskantar rashin nasara akan Taliban a cewar masu sa ido na Pentagon. Suna cewa yanzu Kabul tana rike da iko ko kuma tana da tasiri ne akan kashi 56 cikin 100 na gundumomin kasar. Wannan ne matsayi mafi karanci tun lokacin da mai bincike na musamman akan shirin sake gina Afghanistan ko kuma sigar a takaice ya fara bibiyar gano yawan gundumomi da gwamnati take rike da su tun cikin watan Nuwamban shekarar 2015. Wannan alƙaluman na nuna dabarun da shugaban Amurka Donald Trump ya dau ya sanar akan Afghanistan a ranar wato watanni 14 da suka wuce kwadiya bata biya kuɗin sabulu ba.
Tuma da lama sauraro anan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ha kuma kar a manta za a ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makirin da ya tana gabatarwa sai kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Ellison, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.